إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يوم ثلاثة شادير جواتن المحرم باي هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم لشكرا دبو ايدة تريه قدودا أربعين دا تقوت وان دي دي دا 30 ga watan 6 shekara ta 2026. Muna cikin darasinmu na wannan littafi mai albarka, Thalathatul Usul wa Adillatuha, na al-Imam al-Mujaddid al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasi na 16 a cikin jerin darussan wannan littafi, inda darasi ne da ya gabata mun gama karatu a cikin asali na 2, wanda shine ma'rifatu dinul Islam, sanin addinin musulunci. Za mu tashi akan asali na 3 daga cikin waɗannan al-usulus talata din, shine ma'rifatu nabiyyukum Muhammadin صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا ولوالديه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة أصول وأدلتها: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا.
نعم. Bayan asali na farko ya gabata, shine sanin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shine aslul usul, tushen duk wani asali, wanda ma'rifatullah, sanin Allah shine tushen duk wani ilimi. Duk wani ilimi a duniya da zaka sani, to yana bayan sanin Allah ne. Da haka babu wani ilimi wanda yake gaba da ilimin sanin Allah. Duk wani ilimi yana zuwa ƙarƙashin ko a bayan matakin ilimi na sanin Allah. Da ka sanin Allah shine kololuwar ilimi, wanda babu wani ilimi sama da wannan. Sannan abu na biyu, asali na biyu shine sanin addinin Allah din, wanda idan ka san Allah, addinin Allah din shine zai kai ka zuwa ga Allah. Domin ta hanyar addinin ne za ka san ya ake yi a je wurin Allah ɗin. Domin duk wanda ya san Allah, hakikanin sanin Allah, to yana shauƙin haɗuwa da Allah. To ta yaya ake komawa ga Allah? Ta yaya ake zuwa wurin Allah? To hanyar zuwa wurin Allah ita ce hanyar shari'ar Allah da ya tsara. Allah ya tsara shari'a ne domin ta zama hanyar da za ta kai bayi zuwa gare shi. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. Daka wanda yake so ya je wurin Allah bayan ya san Allah, to sai ya san me Allah yake so in yi, menene baya so in yi, me yake so in yi da rana, me yake so in yi da daddare, me yake so in yi da safe, ya yake so in mu'amalanci mutane, komai sai ka bi yanda ya tsara. to wannan hanyar ita ce za ta kai ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. To bayan sanin Allah da sanin addinin Allah sai sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ta hanyar shi ne ake sanin Allah din, kuma ta hanyar shi ne ake sanin addinin Allah. Ba za ka iya sanin Allah ba sai ta hanyar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi. Kenan manzon Allah ya zo ya sanar da mu Allah, haka kuma ya zo ya sanar da mu hanyar da za ta kai mu zuwa ga Allah, ita ce shi ne addinin Allah. Da haka muna iya sanin Allah, mu san addinin Allah ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Da haka sanin manzon Allah shi ne asali na uku daga cikin usul na addini, wanda shi ne zai kai ka zuwa ga Allah ɗin, shi ne zai faɗa ma abinda za ka yi ka samu yardar Allah, zai kuma tsoratar da kai abinda idan kai za ka ɓata alaƙar ka tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala. Malaysi al-aslu salis, asali na uku, ma'arifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shi ne sanin annabinku. Wane ne annabinku? Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A nan malam da ya ce sanin annabin Allah ba, ko ya ce sanin annabi na, sai ya ce sanin annabinku, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Saboda a danganta abin zuwa gare ka, kai ka sani waye ake magana a kan shi, ana magana ne a kan annabinka da Allah ya aiko maka. Da haka ba annabin na wasu bane daban, ba annabin na wani bane daban, kai din da kake karantawa ko kake ji kai da kai ake kusan annabinku, wanda shi ne Allah ya aiko muku. Ba annabin Larabawa bane, ba annabin Turawa bane, ba annabin baƙar fata bane, a annabin dukkanin duniya ne gaba ɗaya. Da haka wajibi ne a asali na uku shi ne wajibi na sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da haka annabi ana danganta shi da abubuwa da yawa. Wani lokaci a ce nabiyullah, a ce annabin Allah, ko me yasa aka ce annabin Allah? Na'am, saboda na'am, saboda ɗan aike ne na Allah. To me yasa aka ce rasulukum, annabinku? Wani wurin a ce Muhammadur rasulullah, wani a ce rasul qad ja'akum rasulukum, annabinku? Na'am, saboda mu aka aiko ma, idan an ce annabin Allah duba da wanda ya aiko, in an ce annabin al'umma duba da waɗanda aka aiko shi zuwa gare su. Da aka sanin annabin Allah wanda Allah ya aiko, kuma annabin halittu wanda Allah ya aiko shi zuwa ga halittu. Da aka a wannan babin annabin mutane ne da aljanu, a babin kuma wanda ya aiko shi annabin Allah ne ko manzon Allah ne. To wane ne wannan annabin namu da malam ya ce sanin shi shine asali na uku? Sai ce wa huwa, shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ko shi annabin shine Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. النبي مشيني النبي محمد ابن عبد الله تن عبد الله شيني ما هي صيشي ابن عبد المطلب شيكما عبد الله تن عبد المطلب ني shi kuma Abdul Muttalib ɗan Hashim. Yanzu ya ba mu sunayen mutum uku daga cikin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. Abdul Muttalib sunan shi Shayba ko Shaybatul Hamd, shine Abdul Muttalib, shine asalin sunan shi. Ana ce mai Abdul Muttalib ne wanda ya fi shahara da shi saboda Muttalib din dan uwan mahaifin shi ne. Shi Muttalib din dan uwan mahaifin shi ne. Da haka wata rana ya je ya taso shi kuma Abdul Muttalib din a wurin kawunnan shi, za a ce ko ƴan uwan mahaifiyar shi. Da haka lokacin da ya dan girma, sai shi Al-Muttalib dan uwan mahaifin shi, bayan rasuwar mahaifin shi, sai ya je can garin, sai ya je ya ɗauko shi zai dawo da shi wurin dangin shi, dangin mahaifin shi, wurin ƴan uwan shi. Da haka sun yi tafiya mai tsawo daga can Bani Najjar, yankin Madina, sun zo sun shigo garin Makka. Sai aka ga Al-Muttalib yana goye da wani, yana goye da wani akan abin hawan shi. Gashi kuma halin tafiya sun riga sun yi busu-busu da ƙura, sun yi datti. Da aka gan shi ya shigo Makka da shi, sai ake cewa Muttalib ya je ya siyo bawa. Muttalib ya siyo bawa, yana cewa ba bawa ba ne, ɗan uwana ne. Da inda ya wuce sai a ce a ga Muttalib nan da ya siyo wani bawa, sai ya ce a ɗan uwana ne. To shi ne sai laƙabin Abdul Muttalib ya bi shi, bawan Al-Muttalib. Da haka Al-Muttalib ɗan uwan mahaifin shi ne. Me kenan za a ce mai kawai, a ba kawu ba, baffan shi ne, baffan shi ne Muttalib ɗin. Amma sai ya shahara da laƙabin Abdul Muttalib, aka danganta shi da wannan. Amma sunan shi Shaybatul Hamd. Sai Hashim mahaifin Abdul Muttalib ɗin, wanda shi ma suna cewa sunan shi Amru, asalin sunan shi Amru ba asalin sunan shi Hashim ba, ana ce mai Hashim ne saboda Yahshimu Sharif, yana takuɗa gurasa da nama, yana ciyar da mutane a Makka a lokacin da yunwa. Wannan shine Hashimu Sharif ɗin, da haka sai ake ce mai Hashim saboda wannan abin da yake yi. Amma asalin sunan shi ba Hashim ba ne, Amru sunan shi. Da haka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sunan mahaifin shi Abdullah, sunan kakan shi Abdul Muttalib, Shaybatul Hamd kenan. Sunan kakan mahaifin shi Hashim, Amru kenan. Da haka wannan shine abin da malam ya kawo a nan. Nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga kan shi har zuwa kan Adnan, wannan duka malaman tarihi da nasaba sun yi ittifaki a kai, cewa wannan nasabar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatacciya ce, babu saɓani a kai. Muhammadu ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Malik ibn Mudrika ibn Nadr ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Khuzaima ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar Mudar ibn Nizar sannan ibn Adnan. Suka ce daga wannan kan zuwa Adnan abu ne wanda an yi ittifaki a kan shi, a kan nasabar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai malam ya ce wa Hashim min Quraish, shi Hashim ɗin nan da aka ambata, Hashim yana daga cikin ƙabilar Quraishawa, ba Quraishi ne, ba Quraishi ne Hashim ɗin. wa quraishun min al-arab, su kuma quraishawa suna daga cikin kabilan larabawa, mana balarabe ne daga cikin larabawan kuma ba quraishi ne. Daga an faɗo asalin me za a ce asalin yaren gaba ɗaya, sannan kuma an faɗo asalin dangin shi a cikin wannan yaren ko ƙabilar shi daga cikin wannan dangin da aka lissafa, ma'ana larabawa ne su, larabawan kuma ƙuraishawa. Malaman sira ko tarihi suna saɓani a kan shi ƙuraish ɗin, wane ne ƙuraish daga cikin waɗannan kakannin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake danganta ƙuraishawa zuwa gare shi. Waɗansu malaman na sama ɗin suka ce ƙuraish ɗin shi ne An-Nadr ibn Kinana. An-Nadr ibn Kinana shi ne ƙuraish, shi ne wanda ƙuraishawa suke dangantuwa zuwa gare shi. Waɗansu kuma suka ce Mudar shi ne, wasu suka ce Sihir ibn Ghalib, Sihir ibn Malik shi ne ƙuraish ɗin. Da haka dai a cikin waɗannan nasabar ta manzon Allah daga kanshi zuwa Adnan, a cikin waɗannan kakannin ne akwai wani daga ciki da ake mai laƙabi da ƙuraish, wanda daga shi ne asalin sunan ƙuraishawa ya tabbata. Wal Arab, su kuma larabawa, min zurriyati Isma'il ibn Ibrahim, suna daga cikin zurriyar annabi Isma'il ɗan annabi Ibrahim al-Khalil, wanda yake bada'in Allah alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam, amincin Allah su tabbata gare shi da salatin Allah mafifita a kai shi da kan annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka wannan adunkule ya kawo mana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da kuma ƙabilar manzon Allah, da kuma yaren da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsu. Annabi Ibrahim, kamar yadda muka sani, yana da ‘ya’ya guda biyu, ko yana da ‘ya’ya guda biyu, dawa-dawa, na’am, da Ishaq da Isma’il, Ishaq da Isma’il. Da haka yace asalin zuriyar larabawa ta faro ne daga zuriyar Isma’il ibn Ibrahim, kamar yadda zuriyar Yahudawa ta tafi daga kan Ishaq ibn Ibrahim. Ishaq ya haifi Yaqub, Yaqub ya haifi ‘ya’ya da yawa su annabi Yusuf da sauran ‘yan uwanshi gaba ɗaya, daga ciki ne aka samu wannan rassan na kashe-kashen dangin Bani Isra’ila gaba ɗaya. Wannan kuma daga ɓangaren shi aka samu dangin larabawa. Kenan asalinsu, asalin annabi Isma’il ba balarabe ba ne, ko balarabe ne? Asalin shi balarabe ne ko ba balarabe ba? Ba balarabe ba ne, amma dai daga zuriyar shi aka samu larabawa, saboda an san cewa ɗauko shi aka yi yana jariri, aka zo aka ajiye su a Makka da shi da mahaifiyar shi, ko da haka a nan ya taso, a nan ya girma har gari ya kafu a nan. Da haka ba shi da waɗanda zai yi takuɗeɗeniya da su, ya yi auratayya da su, cewa sai larabawa. Da haka daga nan zuriyar za ta ci gaba da tafiya. daga nan zuriyar ta ci gaba da tafiya daga wannan lokacin. Dan haka wannan shine asalin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Anan malam a wannan gabar zai dauki abubuwa da yawa wanda suke da alaka da wannan asalin na sanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Zai yi magana akan sunan shi da nasabar shi da dangantakar shi, wanda wannan shine gabar da yayi magana akan ta yanzu ko. Abu na biyu, zai yi magana akan sanin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shine abu na biyu. Shekara nawa yayi a duniya, shekara nawa yayi a manzanci, shekara nawa yayi a hijira, wayannan shine abu na biyu da zai yi magana akai. Abu na uku, zai yi magana akan farkon abin da aka fara saukar ma manzon Allah na wahayi. Yaushe ya zama annabi, yaushe ya zama manzo. Sannan abu na hudu, zai yi magana akan sanin garin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ina ne garin su? Shi dai ina ne? Sannan kuma ina ya koma bayan barin garin su? Shine abu na hudu da zai yi magana akai. Abu na biyar, shine zai yi magana akan manzancin da Allah ya aiko shi da shi. Me ya kunsa? Menene sakon da manzon Allah ya zo da shi zuwa ga mutane? Sannan abu na shida, zai yi magana akan tarihin manzon Allah a dunkule, an takaitaccen tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya zama annabi. Zai kawo wannan a dunkule. Wayannan abubuwan guda shida su ne abubuwan da zai tattauna a kansu a ƙarƙashin wannan asalin. Mun ji abu na farko wanda shi ya sanin manzon Allah da nasabar shi da kuma dangantakar shi. Sai abu na biyu, shi ne mai magana akan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai malam ya ce walahu min al'umuri 63 sana. Manzon Allah yana da shekara 63. Shekaru 63 yayi a duniya, daga haihuwar shi zuwa rasuwa shekara 63 yayi. 63 ba ragi ba ƙari ko? Wayannan su ne adadin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara 63. Minha, daga cikin 63 din nan akwai 40 qabla an-nubuwa, akwai shekara 40 kafin annabta. A cikin 63 an kwashe 40, saura nawa? Na'am, 23. Da haka kafin annabta ya rayu shekara 40, bayan shekara 40 aka fara yi mai wahayi ya zama annabi. Da haka rayuwar da manzon Allah ya yi a baya kafin annabta shekara 40, rayuwar da kuma ya yi bayan annabta sai ya ce wa 23 nabiyyan rasula, shekara 23 kuma yana matsayin annabi manzo. Da haka ya raba mana rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayanta gida biyu. Rayuwa ta farko kafin annabta, rayuwa ta biyu kuma bayan annabta. Wacce ta fi tsawo? Kafin annabta ita ce shekara 40, bayan annabta shekara 23. Da haka manzon Allah shekara 23 yayi bayan annabta. Bayan shekara 23 kuma Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar shi. ita shekara 23 ita kuma zamu ji a san a gaba yadda za a sake raba ta yadda za a sake kasa ta gida biyu sai zama kashe kashen shekaru na rayuwar manzon Allah kashi uku ne amma dai yanzu nan kashi biyu muka ji kashi na farko kafin annabta 40 kashi na biyu bayan annabta 33 a 23 sai gaba ta gaba bayan sanin shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine sanin abinda aka fara yi mai na wahayi menene ya fara zuwa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wahayi sai mana yace nubbi'a bi iqra an maida shi annabi ma'ana an annabtar da shi an nada mai annabta bi iqra da saukar da suratul alaq iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan wahayin da aka yi na iqra bismi rabbikal ladhi khalaq shine ya tabbatar mai da annabta yanzu ya zama annabi wa ursila bil mudaththir sannan kuma an aiko shi ya zama manzo da farko ya zama annabi da iqra ya zama manzo da bil mudaththir da ya ayyuhal mudaththir saukar da ya ayyuhal mudaththir ta mayar da shi manzo kenan akwai abubuwa guda nawa ne kenan anan na'am abubuwa guda biyu akwai annabta akwai kuma manzanci akwai annabi akwai kuma ar-rasul da haka za mu ji Allah yana ambaton manzon Allah da kowanne daga ciki a Qur'ani ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhar rasul yana akwai matakin annabta sannan kuma akwai matakin manzanci ya samu matakin farko shine matakin annabta ta hanyar saukar mai da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda shine wahayin farko na alqur'ani da ya fara sautawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ursila kuma an aiko shi ya zama manzo an bashi muqamin manzanci da aka saukar mai da ya ayyuhal mudaththir to wannan shine farkon annabta da kuma farkon manzanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana akwai bambanci tsakanin annabta da manzanci akwai bambanci a tsakanin su wanne ne yafi na manzanci yafi annabta to za a iya samun manzo ba annabi ba na'am ba za a samu ba ta yaya ba zai yi ba in aka baka manzanci matakin manzanci dole sai an baka matakin annabci haka ne na'am sai ya taka wancan zai kai na'am kowane manzo sai ya fara zama annabi sannan sai ya zama manzo yana matakin annabta sai ya ƙara mai daraja sai zama matakin manzanci to wannan shine asali amma menene bambanci tsakanin annabi da kuma manzo tunda anan mala ya bambance mana kowanne daban ya ce manzo Allah ya zama annabi da wahayi kaza ya zama manzo da wahayi kaza ana a lokacin da aka saukar da iqra ba manzo bane lokacin da aka saukar ba manzon Allah iqra manzo ne shi ko ba manzo bane? Na'am, wasu ce ba manzo ne, wasu sun ce ba manzo bane. Na'am, lokacin da aka mala'ika Jibril ya zo mai da wahayi na farko, menene shi? Annabi ne, ba manzo bane lokacin. Yaushe ya zama manzo? Shine da aka zo da wahayi na biyu sai ya zama manzo. Ya za mu bambanta tsakanin annabi da manzo? Me ya bambanci tsakanin su? Na'am, isar da risala. Shi annabi baya isar da risala ki? Na'am, baya da awa annabi? To, ya kan taɓa ganin annabin da baya da awa? Shi annabi baya isar da risala kenan? Na'am. Shi aka yi mai wahayi, shi a karan kanshi, shi kadai. Don ba ce isar mafa ba zai fita daga yana nan a annabi kenan. In ba ce isar da saƙon ba, yana nan a annabi. Yana akwai annabin da baya isar da saƙo. Na'am. Annabi shi ba a yi mai wahayi, manzo ne ake yi mai wahayi. To, haka ne, ba a yi ma annabi wahayi? Na'am? Shi jaddadawa yake yi. Shi yasa waɗannan maganganun da aka kawo duka malamai sun yi maganganu ne da yawa dangane da me bambanci tsakanin annabi da kuma manzo. Waɗansu malamai suna cewa bambancin shi ne wurin isar da saƙo, wanda aka mai wahayi aka umarce shi da ya isar da saƙon zuwa ga mutane. Shi kuma annabi wanda aka yi mai wahayi ba a umarce shi ya isar da saƙon zuwa ga mutane ba. Amma wannan yana da iskali, da annabi da manzo duka an aiko su. Dan Allah ya ce, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wa la nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shaytanu fi umniyatihi." Allah ya ce ba ma aiko wani kafin kai ba, annabi ko manzo. Arsalna ya ce kenan an aiko annabi ko ba aiko shi ba? An aiko shi kamar yadda aka aiko manzo. Da aka sai wannan bambancin ba zai tafi ba, saboda annabi ana aiko shi da saƙo kamar yadda ake aiko manzo da saƙo. Yasa a can Allah maɗaukakin sarki yake cewa, "Ma kana alan nabiyyi min harajin فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا." تيتمي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. منين محل الشاهد آية التي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أكن سوى أكي مغانا؟ نعم، akan annabawa ko akan annabi da sauran annabawa. Da zai sifanta annabawan sai ya ce me? Allazina yuballighuna risalatillah, su ne wanda suke isar da saƙon Allah. Kina annabawa suna isar da saƙon Allah ko ba sa isarwa? Suna isar da saƙon Allah. Yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce manzo shi ne wanda mala’ika Jibril yake zuwan mai da wahayi, yana gani yana ji ayanan wa mushafahatan, yana karɓar saƙo daga wurin mala’ika Jibril kai tsaye. Suka ce wannan shi ne manzo. Annabi kuma suka ce wanda shi ne ake mai wahayi na ilhama da kimsa mai abu da kuma mafarki da ba shi saƙo a cikin mafarki. Suka ce wannan shi ne annabi. Amma wannan shi ma akwai iskali a ciki. Domin annabawa ana turo musu da mala’ika yana ba su saƙo. Ba wai a mafarki kawai suke ganin saƙo ba, ba ilhama kawai ake musu ba, ana musu wahayi ta hanyar mala’ika. Da haka wannan shi ma ba bambanci ba ne wanda zai iya bambanta tsakanin annabi da manzo. Waɗansu kuma suka ce annabi ai manzo shi ne wanda aka saukar mai da littafi, aka aiko shi da mai da littafi kamar At-Taura, kamar Injila, kamar Zabura, kamar Suhufi Ibrahim da Suhufi Musa, kamar Ƙur'ani, duka waɗannan an ba su ne, an ba su littafi. Suka ce to wanda aka ba shi littafi shi ne manzo, wanda kuma ba a saukar mai da littafi ba shi ne annabi. Ko ba a saukar mai da littafi ba za a iya ba shi saukar mai da wahayi da saƙo, a yi kaza ko kada a yi kaza, ko a gyara kaza, ko wane ya yi kaza a faɗa mai wani abu na wahayi. Amma dai ba a cikin wannan littafin ba. Suka ce to wannan shi ne manzo, wannan kuma wanda ba a mai bai zo da littafi ba, ko da ana mai wahayi dai shi ne annabi. Waɗansu kuma suka ce manzo shi ne wanda aka aiko shi zuwa ga mutane waɗanda suke sun saba ma addini, shi ne manzo. An aiko shi ga mutane waɗanda suke kafirai ne, ana so a yi ne a dawo da su zuwa ga addini. To wannan wanda aka aiko shi irin wannan aiken shi ne manzo. Wanda kuma aka aiko shi zuwa ga mutane masu imani amma da wasu abubuwa da ake so a gyara, da wasu laifuffuka ko wasu saban Allah da ake yi ana so a gyara, kamar annabawan Bani Isra'il da ake ta aikowa, ana aiko su zuwa ga mutane kafirai ne, zuwa ga mutane muminai masu imani Bani Isra'ila. Aka aiko ɗaruruwan annabawa a cikinsu a haka. Suka ce to waɗanda ake aikowa zuwa ga mutanen da dama suna kan addini, to wannan su ne annabawa. Waɗanda kuma ake aikowa zuwa ga mutane waɗanda suke saɓanin wannan su ne manzanni. Shi manzo kenan idan ya zo me zai yi? Zai yi aiki da shari'a asalin annabin da ya zo da addinin da suke kai, a kan shi zai ci gaba da tafiya. Da annabawan Bani Isra'ila da suka zo da At-Taura suke aiki, da At-Taurar da annabi Musa ya zo da ita a kanta suke, da ita suke yin aiki. Da haka suna tafiya a kan abinda shari'ar da ta gabata take kai. Waɗansu kuma suka ce bambanci shi ne wanda yana bambanci shi da wancan da ya gabata ne da yawa. Suka ce annabi manzo kai shi ne wanda aka aiko shi da sabuwar shari'a, ko da mutane masu imani ne, inda shari'a sabuwa ce, aka zo da wani sabon tsari ba na da ba, to wannan shi ne manzo. Wanda kuma bai zo da sabuwar shari'a ba, zai zo ya yi aiki da shari'ar da ake kai ne, suka ce wannan shi ne annabi. to wanne ne yafi a cikin su? Na'am, na ƙarshen annabi Musa annabi ne ko manzo ne? Annabi ne manzo. Annabi Isa ba? Annabi ne manzo. To ya zo da shari'a ko bai zo da shari'a ba? Ya zo da littafi ko? Ko littafin akwai wasu shari'a wadda babu a cikin shari'ar At-Taura? Akwai abubuwan da babu a At-Taura ya zo da su, daga sai ya zama baya cikin kaman sauran anbiya'u bani Isra'il, duk da cewa a injilan cuko ne na At-Taura ko a haɗa ne za a yi aiki da su. Daga zo da injila ba a sai a ajiye At-Taura ba, cuko ne na ita At-Taura a yi aiki da ita. Daga sai ya zama annabi ne manzo saɓanin sauran annabawan da suka gabata a cikin annabawan bani Isra'il, wanda dukkansu suna zuwa ne suna aiki da abin da At-Taura take, kuma ba su zo da wani sabon tsari na shari'a ba. Da haka dai akwai bambanci tsakanin annabi da kuma manzo, wanda kowanne matsayi ne, mataki ne daga cikin matakai da Allah yake bayar da shi ga wanda ya ga dama. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah shi ya fi kowa sani inda yake ya cancanta ya sanya manzancin shi, sai ya zaɓi wanda ya ga dama sai ya aiko shi a matsayin manzo ko annabi. Da haka manzon Allah ya zama annabi da saukar mai da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Sannan ya zama manzo da saukar mai da ya ayyuhal mudaththir. Akwai tazara tsakanin iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da ya ayyuhal mudaththir? Na'am. Menene tazaran? Na'am. Shekara uku. To, zahiri dai akwai fatara tsakani, domin bayan saukar da wahayi na farko an samu abinda ake cewa fataral wahayu, kamar yadda ya zo a hadisin Aisha radiyallahu anha, wahayi ya yanke. Ma'ana an ɗauki wani lokaci ba a ci gaba da saukar da wahayin ba daga saukarwa ta farko. Waɗansu malamai suna cewa kwanaki, waɗansu suna cewa shekaru, amma dai abin da ya fi kusa da waƙi'i shi ne an samu fassara ta wahayi ta wasu kwanaki. An samu fassara ta wasu kwanaki na yankewar wahayi, daga nan kuma sai ya ayyuhal mudaththir ta biyo baya. Sai gaba ta uku, a gaba ta huɗu kai ko? Wacce ce ta farko? In ce gaɓoɓi shida malam ya yi magana a kansa a nan, wacce ce ta farko? Nasaba. Na'am. Sai me? Sai shekaru na manzon Allah, sai wanne? Sai abin da aka fara saukarwa na wahayi, tabbatar da annabta da manzanci. Sai me? Na huɗu shi ne magana a kan garin shi da kuma inda ya hijira ya koma, shi ne gaba ta huɗu. Na'am. Wannan da an karanta shi. Na'am. Na'am.
Qala rahimahullah nubbi abi iqra wa ursila bil mudaththir. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
نعم. معنى يتوى بلده مكة جرنشي صلى الله عليه وآله وسلم شيني جرن مكة جرنشي وبلده
وبلده مكة بعثه الله بالإدارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد.
نعم. هو نسخة شحكني. نعم. أقول ليش دوانا أبو باشيبا بلده مكة قرنش شيني قرن مكة أنا نني أصل قرن منزن الله صلى الله عليه وسلم كما يندي قبات بقريش بلاربيني بقريش كما أن أصل قرن مكة شيني بلده مكة قرنش شيني قرن مكة قري وند الله سبحانه وتعالى يسن ياشي يا زما قريني البركة إبلا شاء الأمر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن الله كي صفا تاشد صفو في دبن دبن أتكن القرآن. وهذا البلد الأمين أمين تتن قري دا الله يصفا تاشد أمين تي سنن قريني البركة دا الله يصفا تامن إرن يد النبي إبراهيم عليه السلام يرنك الدعاء ينارو أن الله أكون ننقر رب جعل هذا البلد آمنا الله كسن ياشي يزمع أمن تتن قريمي أمن تي داكا قرم مكة شيني قرم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم أوس نسخ وهاجر إلى المدينة في هجرة زوا قرم مدينة أنا أصلن قريش مكة سننكم يا هجرادك قرم مكة وكم يا قوم مدينة يا زمت أم مدينة. نعم أقوي أدتي من شو شيكي نوان دي جيرتي أقوي وهاجر إلى المدينة أوسنسخن أما أوسنسخن باب وهاجر إلى المدينة داك وهاجر إلى المدينة جاي هجرا زوا قرم مدينة باين كسن في وشي أم مكة وانا إذا تي قبعة تهو إتي ننقو من جغرين شدكما ورين هجرش كاتن منزان الله وانيني شي وانيني مهيفين شي وانيني كاكن شي وانيني كاكن بابين شي metete kabilar shi kuma a wani dangi yake a wannan kabilar sannan kuma ka san shekaru nawa yayi a duniya nawa yayi kafin ya zama manzo annabi manzo nawa yayi bayan ya zama annabi manzo sannan kuma ka san a wani gari ne aka haife shi shi dan ina ne sannan daga wannan garin ina ya tashi ya koma sai gabata biyar ko gaba ta biyar shine menene mawdu'in manzancin manzon Allah menene mawdu'in muhimmin abin da ya zo da shi a sakon da Allah ya aiko shi imani yace ba'athahu Allah bin nadarati an shirki ko bin nadarati an shirki wa yad'u ila at-tauhid. Allah madaukakin sarki ya aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam bin nidara da gargadi yazo yayi gargadi akan me zai yi gargadi ani shirki yayi gargadi akan shirka wayad'u ila at-tauhid kuma yayi kira zuwa ga tauhidi wannan shine asalin sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gargadi akan shirka da kira zuwa ga tauhidi da haka shi kanshi Qur'anin da Allah ya saukar mai Allah ya saukar da Al-Qur'anin ne domin ya zama gargadi da bishara ya zama gargadi da kuma bishara gargadi akan waɗanda suke kan shirka bishara kuma akan waɗanda suke kan tauhidi to wannan shine jumla ko dunkulallen sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma manzon Allah ba duk wani annabi da Allah ya aiko a bayan ƙasa yana zuwa wannan ita ce shine asasin aikin shi da da'awar shi gargadi akan shirka da kuma kira zuwa ga tauhidi anan me yasa ba a gabatar da kira zuwa ga tauhidi ba sannan gargadi akan shirka aka ce gargadi akan shirka sannan kira zuwa ga tauhidi na'am saboda asali suna kan shirka da haka ana yin takliya ne asali sannan a zo a yi tahliya in an zo da abu in an zo da kwano misali yana cike da ƙasa da datti sai kuma ka zo da abinci kana so ka zuba me za ka yi za ka zubar da dattin ka wanke kwanon sannan sai ka zuba abinci a ciki wannan shi ne abin da ake yi ba a zuwa a sako abu mai abinci a zuba a kwano mara kyau a ce kuma wannan abincin zai yi amfani za a lalata abincin ana fara wanke kwanon ne sannan sai a zuba abin da za a zuba daga ana fara yaƙi da shirkan ne a rusa ta tukunna sannan sai a zuba tauhidi ana cire ma mutum shirka da bid'a a cikin zuciya tukun sannan a biyo baya da tusa mai tauhidi wannan shine manhajin da'awa na annabawa a fara yaƙar ɓanna tukunna a kawar da ita ta yadda idan gyara ya zo zai samu wurin zama amma idan ba a yaƙi ɓannar ba idan gyara ya zo ba zai samu wurin zama ba a cikin a mazubin ko kuma a zuba da shi a haka ya lalata mai kyan haka ne in aka sa mai kyau sai a lalata shi me yasa aka lalata shi saboda ba a riga an gyara dattin ba dattin ake fara kawarwa ga wanda zai ce zai je ya yi gyara zai je ya yi kaza a wuri sai zai tusa kan shi ko kafin ka ce meye wannan ya lalace me yasa saboda wurin dama datti ne a wurin ya je ya saka kanshi a ciki da haka sai dattin ya lalata shi sai yasa wurin da ya gurɓata galibi wuraren da suka gurɓata a rayuwar mutane duk wanda ya ce zai shiga ne zai je bari ai ga ustaz wanda zai shiga ya gyara in yana shiga zai yi datti ba haka ba ne yana shiga zai lalace a ciki ya rinka ba kaman wane ne kaman wane amma wai yanzu wane ya zama kaza saboda datti ne ya je ya shiga ciki ba riga an wanke dattin ba to haka ake yi ana gyara wuri ne a tsaftace shi sannan sai a zuba abin da za a zuba mai kyau sai abin ya inganta sai ya yi kyau dakan an zo an samu ɓanna da shirka da komai sai a zo a yaƙi wannan ɓannan a nuna ɓatinta a nuna aibinta a nuna illarta ta yadda kowa zai fahimci illar wannan abin ta yadda idan an zo kuma da gyara sai mutane sai su karɓa sai gyaran sai ya samu wurin zama amma ka zo ka samu mutane suna shirka suna bid'a suna kaza ka ce wai ba za a yi wa'azi akan shirka ba za a yi wa'azi akan bid'a ba a dai samu inda aka haɗu abinda aka haɗu tukunna sai a yi ta wa'azi akai tunda duk mun yi imani da sallah mai ta bayani falalar sallah falalar kazali wannan tunda kowa ya aminta da shi wai da kadan sai a gyara mutum sai ya zama ta ina zai gyaru ai bai taba gyaruwa sai an zubar da abincin gaba daya sai an farar da shi dan kifar da kwanan ya yadda wannan kwanan bai da wani amfani abin da yake cikin nan bai da amfani in yana so ya amfana sai ya zubar da shi ya wanke sannan ya amfana to wannan ita ce da'awa ta annabawa da manzanni daga baka zuwa ka zo da abin da yake na tauhidi karin kazagaye kana lallabewa a ita shirka bara'a ake mata gaba daya fito na fito ake yi da ita ana fito na fito da ita ne kai tsaye ba a daga kafa akan ta ba kuma a kyala kowa akan ta annabi ibrahim mun ji a baya yanda yayi bai tsala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budu illa alladhi fatarani fa innahu sayahdi daga sai ya fahimci cewa wannan abin da yake kai bata ne shirka ne kafirci ne saban Allah ne ya ga dalili da hujja da take tabbatar da wannan abin kafirci ne dole ko ya gamsu ko kada ya gamsu ko ya bari ko kai ya bari ya dai san abin da yake kai kuma ya san matsayarka kai da kake kiran shi wannan abin da yake kai kai a wurinka kafirci ne ya gane matsayarka akai to wannan shine zai amfane shi lokacin da ya gane ya fahimta to sai ya watsar amma ka zo kana bi ta gefe zo a ce ai wannan abun ba kyau ya ce wane ma malam wane ma da muka yi mu'amala da shi muka zauna tare bai taba ce mana ba kyau ba hujjar shi kenan ba hujjar shi kenan ka tabbatar da shi akan abin da yake kai koda baka taba yi ba koda baka yadda da shi ba amma bai ka ta mai inkari ba kaga ana shirka baka yi inkari ba baka fito hankalinka ya tashi akan shirkar ba sai dauka aiki wannan abin daidai ne kawai daga Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gargadi ya zo ya yi mutane gargadi akan shirka ya fada musu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya fada musu innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya shirka Allah ya haramta mai aljanna har abada ya fada musu la in ashrakta la yahbatanna amaluk in dai zaka shirka Allah zai rusa aikinka gaba daya to wannan shine gargadin da manzon Allah ya zo da shi zuwa ga duniya gaba daya sannan kuma ya kira su zuwa ga tauhidi su kadaita Allah a wurin bauta ya zama Allah kadai ake kira in an shiga bala'i ba wanda ake zuwa wurin shi a nemi agaji sai Allah ba wani kabari a bayan kasa da za a je neman agajin bala'i in ba wurin Allah ba ba wani da za a je neman dauki a wurin shi a mace ko a raye in ba Allah ba da fahimta haka a kira su zuwa ga kadaita Allah da tauhidi domin in sun san Allah za su fahimci cewa ba wanda ya isa in ba Allah ba gwargwadon sanin Allah gwargwadon yadda mutum yake kara tauhidi da kadaita Allah subhanahu wa ta'ala in ana maganar haƙƙin Allah ka san ba wanda ya isa ya matso ka san ana maganar Allah kowa a cikin halittu gaba daya kowa sunan shi bawa bawa sunan kowa tun daga mala'iku har aljanu har mutane annabawansu da manzanninsu kowa inda Allah bawa ne to sai mutum ya fahimci wannan ya gane tauhidi ya san waye Allah ya san haƙƙin Allah ba wanda ya isa ya matsa kusa da haƙƙin Allah to wannan shine abin da manzon Allah ya zo ya kira mutane zuwa gare shi ya dora mutane akan wannan ya kawar da su daga wancan wahamin da aka gina su akai da kwana yana jin tsoro kada gunki ya tsiya tashi kada gunki ya tsine mai kada wani kabari ya tsine mai kada wani sheyi a kabari ya la'ance shi ya kwace ya lalata arziki shi kada kaza haka kawai to manzo Allah ya zo ya rushe wannan abun gaba daya ya zama Allah kadai ne a zuciyarka shi kake jin tsoron kai ya saukar maka da bala'i shi kake fatan ya yaye maka bala'in in ka shiga shi kake jin tsoron kar ya karya maka arziki shi kuma kake fatan ya dora maka arzikin ya maka wadata ba wanda kake nema a wurin shi sai Allah shi kake fatan ya baka aljanna shi kake fatan ya tsare ka daga azabar wuta babu wani mutum da zai zo ya lamunce maka aljanna ko ya lamunce maka tawaku kuce daga wuta ba wanda za ka dauka saboda ka san wannan haƙƙin Allah ne kawai duk wanda ya shiga wannan hurumin ya raina Allah to wannan shine kira zuwa ga tauhidi da kuma gargadi akan shirka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi anan malam zai kawo mana dalili akan haka wanda zamu tashi akan shi insha Allah ta'ala a darasi ne zuwa to menene dalilin da yake tabbatar da Allah ya aika manzon Allah ne dan gargadi akan shirka da kuma kira zuwa ga tauhidi shine zai kawo mana dalilin yayi mana bayani akan abinda dalilin ya kunsa wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين